أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المنافقين مدنية وعيد عشرة آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المنافقين ونعم سورة نظام شجيت يو إتتي سورة المنافقون أكي شمكا سورة واتتكي بياني أكم منافقين دا على مومنسو دا قلي أو إنسو كما مسمى منافقا بسكي زامني دا من ذا الله صلى الله عليه وسلم مالباتي كتوا شي منافقين كشي بيوني أفاي متومي شركي يزمان ياي أبيئة إذن أبيئة دا إذن متومي أيكتا أبيئة شيكا منافقين من ذا الله صلى الله عليه وسلم alama munafiki uku ne idan yayi magana yayi ƙarya idan aka yi alƙawari da shi ya saba sannan in aka bashi amana ya ci amanar da aka bashi to wanda ya ga wannan halaye to ya zama munafiki amma ba munafiki irin munafiqan da wannan sura za ta koyar da mu su ba amma duk wanda ya hada wannan dabi'o'i in yayi magana yayi ƙarya sannan idan aka bashi amana ya ci in yayi alƙawari ya saba to ya dauki kaso na munafurci idan bai tuba ba to ubangiji subhanahu wata'ala zai masa ukuba amma wannan sura munafukan da za ta ba mu labarin su munafukai ne waɗanda kana iya cewa ba su da bambanci da kafirai don haka wanda ya mutu a bisa wannan aqida da wannan sura za ta koyar da mu yana da irin ɗabi'o'i na waɗannan munafukai to shi wannan zai dawwama a cikin wutan jahannama amma wanda yake yana sallah yana aikata ayyukan addini amma yana wa'incin dan dabi'o'i to shi abinda zai kankare masa kusakuransa shine ya canza wannan abubuwa da yake yi na ƙarya saba alƙawari sannan cin amana kuma ya roki Allah gafara amma wa'annan su munafikan da za a ba mu labari a wannan sura munafikai ne wanda imanin ma kwata-kwata baya zuciyarsu baki ne kawai nasu yake furta cewa sun yadda da addini to suratul munafikin wannan sura manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune a garin Madina ta sauka ita suratul munafikun dinnan tana da ayoyi 11 tana da kalmomi 180 tana da harafofi a cikinta 976 malamai suke cewa abinda ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya kaura daga garin Makka ya koma Madina akwai wani mutum a Madina ana kiransa Abdullahi dan Ubayyu dan Salul an shirya za a naka shi sarkin garin Madina to sai annabi ya isa Madina da annabi ya isa garin sai aka manta maganan nafin Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul a matsayin sarki mutane sai loyalty din su biyayyar su ta koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda shi Abdullahi ibn Ubayy daga nan sai ya zama gagarumin makiyin annabi saboda zuwan annabi garin Madina ya sarriyar masa da girman sa sannan daga isowa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka manta da magana a nada shi sarki a garin Madina to sai da mana munafiki ne yana munafurtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi Abdullah dan Ubay dan Salul yana da magoya baya a cikin garin Madina wadanda suke tare da shi suke munafurtan Annabi sallallahu alaihi wasallam a nan cikin garin na Madina to wannan sura ta sauka tana bayani akan su da kuma halayen su Allah ta'ala yana cewa bismillahir rahmanir rahim idza ja'al munafiquna qalu lashadu innaka rasulullah ya rasulullah idan munafiqai suka zo wurinka qalu sukan ce nashhadu innaka rasulullah mun shaida kai dan aikan Allah ne ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ubangiji ya sani kai manzansa kai dan aika ne daga wajensa sannan Allah ta'ala ya shaida cewa su munafiqai din nan lakadibuna maqariyata ne a cikin abin da suke faɗa ma'ana abin da suke furtawa a bakunan su ba daidai yake da abin da suka kulle a cikin zuciyoyin su ba Allah ya shaida su innan munafiqaini wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ubangiji ya shaida cewa munafiqai maqariyata ne a cikin furta imani da suke a bakunan su zuciyar su babu imani a ciki والله يشهد ان المنافقين لكاذبون
اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون
وبنجي يكي سوى اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله منافقين sun kiran wanda suke yi wa manzon Allah cewa wallahi su dinnan masu gaskiya ne a cikin imanin su sun maida wannan rantsuwa a matsayin garkuwa gare su abinda zai tsare musu dukiyoyin su da jinin su fasadduan sabilillah sai zama da aikin munafikai tsare mutane akan shiga addinin Allah innahum su munafikan nan sa'a ma kanu ya'malun abinda suke aikatawa ya zama yana da muni an ce annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da zai je shi ya yaki na Uhud ya tafi da mutane kusan 1000 amma ba shugaban munafikan shi Abdullahi dan Ubay haka ya yaudarar da mutane kusan 300 ya hana su je su taimaki manzon Allah ya je ya yaki Uhud kuma ko da aka dawo ana tuhumar sa da wannan tabi'a taka sai ya zama yana rantsuwa cewa shi musulmi ne shi ba kafiri ba ne to mutum ne wanda ya rantse maka ya ce shi yana daga cikin ku to ya za ka yi ko ka tsale shi Allah shi ya san dare to shi ne Allah yake cewa sun mai da rantsuwa da suke a matsayin wata garkuwa gare su domin ba dan sun furta cewa su dinnan musulmai ne ba ai kaga da kafirai ne da annabi sai ya yaƙe su kamar yadda aka ba shi dama ya yaƙi kafirai duk da dai su ma munafukan ubangiji ya ba wa annabi dama ya yaƙe su ya yi annabi jahidul kufara wal munafiqina ubangiji yana cewa ya kai wannan babban annabi ka yaƙi kafirai da munafukai wa bulus alaihim sannan kuma ka yi musu ɗabi'a wacce take za su gane abinda suke yi ba daidai ba ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ittakhadhu aymanahum jannatan fasaddu an sabilillah falahum innahum sa'a ma kanu ya'malun abinda suke aikatawa wannan abu da muni yake inji Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فادرهم قاتلهم الله وأني ينفقون
وبنجد سبحانه وتعالى يناتي ذلك بأنهم آمنوا منافقنا الله تعالى يكيشي وداد فرقو سنشي سني إيماني أحرشنسو ثم كفروا سنن سكا كافرشي أتكين زوشي سكا تبتع بساونا كافرشي لكي زولتكين زوشي يسو فقضي على قلوبهم وبنجد سيشاك زوشي ينسو على خير زي زماتي كيبي جدابي زما فهم سيسكا بموسو لا يفقهوا لباسا فهمتا الدين الله تعالى يكيشي وإذا رأيتهم إذا كذنسوا تعجبك أجسامهم ذاك ذنسوا ماسوا كان صفا نجكي هل يزمن جكننسوا سيئة آية كدك سبب كان دفك بشي نصفا نجكي ما لم يكن شيئا دفرك إسان النبي ذر المدينة منافقا بس إيماني لمن دان الله سيبا النبي آيات بدر ya ci mutanen makka da yaki sai kuma munafikan suka razana suka ga irin abin da Allah ya yi wa mutanen makka suka ga kar su ma wani lokaci fari jiyo ta kansu to sai suka zo suka ce sun imani amma a hara sunan su imanin bai shiga cikin zuciyoyin su ba abin da ke cikin zuciyoyin su kafirci ne ba sa san Annabi sallallahu alaihi wasallam suna kata lamarin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun dauki matakai iri-iri ne yadda za su gallaza wa annabi da sahabbansa mun sha karantawa daga ciki shi ne sai su dinga warewa suna ganawa suna aibata sahabban manzon Allah daga ciki shi ne idan suka zo wajen manzon Allah in sun ji magana sai in aka ta ba ku ji sako da ya zo daga wajen Allah wani me ma ya faɗa kazu sai su yasu su zo suna tambayan junansu wai ma za ƙala anifan ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا سكن زوس الشوراري مغنغنو أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد ليكي إذا سكن سكت دوجن سيرت سامو من ينسى بيت سيرت سامو هي يفعل على ذنه هي ويبو سكي أبن دان نبي يفعل على دقي سكي شيني سنا مغنى ودوننسو نرأى ناكف تئدو sai mutum ya kalli juna sai ya shi gina da ɗan uwansa wato suna raɗan annabi ko suna raɗan sahabban manzon Allah ajiya ko wani munafiki shi aikinsa idan ya zauna fadar manzon Allah da annabi ya faɗi magana sai ya duba munafikai ɗan uwansa sai ya dinga musu shiginal haka irin wai ku ci abin da yake faɗa ku ci abin da yake faɗa to wata rana an ce ma'aikin Allah sai yana dubawa bayan manzon Allah ya faɗi magana da ya kalle shi sai yana shigina wa ɗan uwansa sai annabi ya ce masa kaza ka fakun kaman yanda kake yi dinnan kazanu haka nan da nan kuwa sai zama na kaman shiginan mota ya lalace yana tas 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 haka ya zama har ya mutu idan sa kawai kullun cikin shiginan to dabi'o'in su munafikan kenan daga cikin alamomin su wa idza ra'aytahum in ka gan su zaka gan su kosassu ba irin sahabbai mutanen kirki muhajirai da wasu lansaru ka gansu haka da yunwa a jikinsu da raga a jikunansu ba a su munafikai za ka gansu tas kuma a koshe tu'jibuka ajsamuhum jikunansu sai ya kawatar da kai wa in yaqulu idan za su faɗi magana wata magana za ta fito daga cikin bakunansu saboda iya magana tasma'u li qawlihim ka'annahu khushubun musannada sai ka ji yadda maganganu suke fitowa daga bakunansu sai ka ɗauka hojin itace ne wanda yake mai girma da aka jingina shi a jikin gawo wato in ka gansu za a gansu a tsaye suna nan da ƙibarsu ingarmai kuma za a ga suna magana haka yadda za su dai burge ka ka ji magana suna fitowa sala-sala idan suna maganan kuma babu wani za a gansu a tsaye ƙiƙar haka kaman itacen da aka sara aka jingina shi jikin gawo wa in yaqulu tasma li qawlihim ka'annahu khushubun musannada an ce shi Abdullahi dan Ubayy ibn shugaban munafikan Madina dama mutum ne mai kyan sifa sannan yana da tsawo kuma yana da jiki haka ya fi cewa matuƙa ka ce mutum ne shi mai jiki sannan kuma mutum ne mai yawan son sa sifiru na alfarma wa in yaqulu tasma li qawlihim ka'annahu khushubun musannada ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa yahsabuna kulla shay'atin alayhim munafiqai ga ɗaya daga cikin alamomin su saboda ba su da gaskiya idan ana tare ma'ana jama'a sun taru ana tare da su munafiqan nan ana zaune ko ana tsaye da wani zai rasa wani abu naka ya daga muryar sa yana nufin cikiya yace jama'a to munafiki suke kasu mai ga da sauri za ka dauka da su ake ni da ana zaune a cikin sojoji wajen yaki da za a ji wani kuka mai karfi sai su dauka wani abu ne zai fada kansu saboda munafurci da yake cikin zuciyoyinsu wai ya kulu tasma li qawlin kanahu kushibun musannada yahsibuna kulla sayhatin alayhim duk wani kara da sun ji sai su dauka karan nan su ake nufi karan ya je ya same su sun san zuciyarsu tana cike da munafurci babu gaskiya shine shi mara gaskiya ko da wai a cikin ruwa ke cewa kike ganin shi yana zufa waka munafukai suke idan ana cikin jama'a duk abin da suke ji sai ga sun fi kowa razana dan sun san su ba su da gaskiya kuma duk lokacin da aka ce ga wahayi yana saukawa manzon Allah to suna cikin tashin hankali domin za su dinga tunanin kada abin da za a saukar wa annabi ayoyi ne da za su kunyata su sannan su fallata abin da ke cikin zuciyoyinsu wa in yaqulu tasma li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla shay'atin alayhi duk sayha duk wani irin tsihu ko kara da za su ji in wani abu ne ya tashi ko da wani ne yake so ya kira wani da karfi ko kuma wani ne yake so zai ciki ta wani abu da ya rasa ko ko wani abu dai wanda wani irin sauti babba zai fito sai su dauka da su ake yi dan sun san su din babu da gaskiya yahsabuna kulla shay'atin alayhim al'adu fahdharhum Allah ta'ala yake cewa su wayannan munafikai wato su ne makiya dan haka fahdharhum wayannan munafikai ku hatara da su ma'ana fahdharhum ku kaffa kaffa da lamarin su qatalahum Allah anna yufakun ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ubangiji ya riga ya halakar da su ya nesanta su daga rahamarsa sai Allah yake cewa anna yufakuna wai shin munafikan nan ta ina ake juyatar da tunanin su akan imani na gaskiya tare da hujjoji da Allah ta'ala ya tsayar a wadaje da yawa a cikin alqur'ani
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
وَبَنِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَتَّقُونَ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله إذا كثير منافقان كزو وجن من دان الله صلى الله عليه وسلم يروق أمك الله جافر نا ذنوبان دا كشي أيكا تا ونعيدن ذنوبان كنشين منافرتن مسلمشي منافرتن أدنج محمد صلى الله عليه وسلم منافرتن يؤمنك مسلمين idan kace ku je annabi roƙa muku Allah gafara wannan tabi'a ta ku salau yastaghfir lakum rasulullahi lawan ko lawan ru'usuhum sai su kauda kayukan su wa ra'aytahum sai ka gan su yasudduna suna kaucewa ba za su je ba yuriduna an zalika kenan suna kaucewa akan su je wajen manzon Allah ya roƙa musu Allah ubangiji gafara din nan sai su dinga kawo hanzari na ƙarya ka gan su wahum su mustakbiruna suna girman kai malamai suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wani yaki ana kiran yakin ghazwatu banil mustalik su banil mustalik waɗansu ƙabilu ne daga cikin ƙabilu waɗanda ba larabawa ba wasu sashi ne daga cikin yahudawa waɗanda suka haɗa gangami suna so su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya ji labarin haka sai ya fita da ya fita ya je ya same su a gindin wani kogi ana kiransa al-murishi manzon Allah ya je yace wa Yesu ya yake su bayan ya yake su an gama yakin manzalla ya kwaso ƴaƴayen su da matayen su da dukiyoyin su a cikin abin da bayan tibo daga cikin matan da aka kamo ganimar yaki to a ciki ne manzon Allah ya mai da tsaye daga ciki wato iyalin sa wacce ake kiranta Juwayriya wanda Hausawa suke cewa Juwayra manzon Allah ya same ta ne a yakin da yayi na Ghazwatu Bani al-Mustalik to a wannan yaki sai wani abu ya faru Sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yana da wani wanda ya dauka yana rike masa linzamin doki haka idan za a je wani waje daga cikin Banu Gaffar ana kiransa Jahjahu dan Sa'id al-Gaffari yana daga cikin muhajirai to sai bukata na ruwa ya kama sai aka tura shi wannan wanda Sayyidina Umar ya dauka Jahjahu kenan ya je ibo ruwa a inda za a samu ruwa to da yake ibo ruwa din nan sai ya tarar da wani ana kiransa Wadir al-Juhani shi kuma daga cikin Lansaru ne shi ma ya je neman ruwa to sai suka haɗu a wajen ibo ruwa din nan to yayin da suka haɗu wajen ibo ruwan sai suka dan samu matsala na rashin fahimta haka sai faɗa ya haɗa su tsakanin shi Wadiru da Jahjahu to da faɗa ya haɗa su sai ɗaya daga ciki dama ɗaya muhajiri ne mutumin Makka sai kuma yana daga cikin ƙabilar Lansaru mutanen Madina sai ɗaya ya nemi ɗauki ya kira muhajirai yana yalal muhajirin ko sai ɗaya ya ce kuma yalal ansar wannan yana kiran ansaru su zo su taimake shi wannan yana kiran kuma muhajirai shi ma su zo su taimake shi to shikenan kuwa sai muhajirai suka zo Lansaru wasu su ma suka zo lokacin da aka zo Abdullahi dan Ubayy shi wannan munafiki shi ma ya taho da shi da mutane waɗanda suke masa biyayya da wasu mutane tare da shi wanda ba sa masa biyayya sai aka je wajen to da suka je wajen sai shi Abdullahi dan Ubayy sai ya faɗi maganganu marasa daɗi a cikin maganganun da yake faɗa sai yake cewa yanzu haka abin namu ya zamo mutane ku zo baki mu ba ku gidaje ku cika mana gari ku cika mana gidajenmu ku zo ku sa mu cikin ɗawainiya ɗawainiyoyi masu yawa wannan abun ya zamo kamar yadda ma'abota magana suke cewa sannin kalbaka ya akulka ka je ka sayi kare ko a ba ka kyautan kare ka kawo shi gida ka dinga ba shi abinci idan ya ci ya ƙoshi kuma sai ya rage wanda zai ci za sai kai da kake ciyar da shi Abdullahi dan Ubayy haka ya faɗa wai yanzu lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamo saboda haka baki sun zo su sun ba wa bakin nan masauki sun ba su abinci sun ba su gidaje sannan baki sun zo sun cika musu gidaje kuma tare da wannan abubuwa da suka yi musu kuma ga shi bakin nan sun rasa waɗanda za su dinga yi musu cara suna caka sai su mutanen garin Madina to akwai wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana wani yaro matashi ana kiransa Zaid ibn Arqama so Zaid ibn Arqama ya ji lokacin da shi Abdullahi ibn Ubayy yake cewa wai lamarin manzon Allah ya zamo kaman sammin kalbaka ya akulka saboda haka da aka dawo shi wannan matashi Zaid ibn Arqama sai zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labari sai Abdullahi ya ji ba a wajen yakin nan ko da Jahjahu ya je ɗibo ruwa suka samu matsala shi da Wadiru al-Ansari kowa ya kira neman ɗaukin ɗan uwa su zo Abdullahi dan Ubayy ko da ya zo da waɗansu mutane ba su san ina tare da su ba ina cikin su da ya zo sai ya fara ƙace-ƙace da zage-zage yana zagin ka yana zagin kuma muhajirai da musulmai gaba ɗaya har yana cewa an zo an cika musu gari har yace yanzu lamarin ya zama mutum ne ya raini kare sannan karen ya rasa wanda zai ci za sai shi ubangidansa shi wannan yaro matashi Zaid ibn Arqama ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya faɗa Umar dan Khattab yana wajen sai sai da Umar ya ce to abinda za a yi ya Rasulullahi kai mini izini inje in ciro kan wannan munafiki Abdullahi dan Ubayy. Sai manzo Allah ya ce Umaru, a'a, kada ka je ka kashe shi. Yanzu idan ka kashe shi, ni da kai muka san, da wasu mu muka san shi dinnan munafiki ne. Wasu wanda ba sa cikin mu, da wanda ba su san halinsa ba, sai su koma suna cewa, a'a, yanzu kuma shi Muhammad ya koma yana kashe mutanensa. Tunda ya ce yana cikin mu, in mun ce la ilaha illallah Muhammad Rasulullah shi ma ya faɗa. In za a yi sallah ya je a yi sallah da shi. In za a je jihadi wani lokaci a yi da shi. Idan ka kace shi, mutanen da suke waje za su ce mun fara kashe magoya bayan mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace a shirya masa abubuwan hawa. Sai ya hau abun hawa da shi da wasu daga cikin sahabbai suka je suka samu Abdullahi dan Ubayy. Manzo Allah yake ce masa, Abdullahi kai ka faɗi wannan magana da Zaidu ya faɗa, har kake cewa idan aka koma daga wannan yaƙi na irajana ilal madinati la yukhrijanna al-a'addu minha al-adall, idan an koma ɗan gari za su kori ɗan cirani bakin haure. Sai Abdullahi ibn Ubayy ya rantse da Allah ya ce wallahi sallahi shi bai faɗa ba. To shi kenan kuwa, to ana nan da yake akwai shi Abdullahi ibn Ubayy yana da mutane waɗanda suke girmama shi, suna ganin babban mutum ne a gari. To lokacin da ya rantsuwa ya ce shi bai faɗi maganan nan ba, to sai waɗanda suke tare da Abdullahi ibn Ubayy a lokacin suke cewa sallahi, wataƙila da yaro bai ji abin da shi Abdullahi ibn Ubayy ya faɗa ba. Ba haka ya faɗa ba, shi yaron ya ce masa, ya ce sammin kalbaka ya akulka, kuma ya ce la irra ja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'addu minha al-adall. Wataƙila shi yaron bai kiyaye abin da shi Ibn Ubayy ya faɗa ba. To shi kenan manzo Allah sai ya karɓi uzurin Abdullahi ibn Ubayy akan kaman bai faɗa ba, amma manzo Allah ya san ya faɗa. To sai hankalin shi wannan yaro matashi Zaid ibn Arqama ya tashi, har ya zamana wasu daga cikin lansaru suna tuhumar sa da cewa ai yayi ƙarya wa annabi, annabi ya ƙaryata shi. Abin ya shiga damunsa. To bayan an dawo, shine Ubangiji ya saukar da wannan sura. Da ya saukar da suran, yana gaskata shi wannan yaro Zaid ibn Arqama, yana kuma ƙaryata rantsuwan da Ibn Ubayy ya yi cewa shi bai faɗi maganar da aka ce ya faɗa ɗin nan ba. Sannan kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tozarta ma asirin munafiqai dan ya faɗi alamominsu da sifofinsu, muna karantawa. Wani ya kulu tasma li qawlihim ka'annahum kushubun musannada, alamarsu ne. Idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah, duk alamarsu ne. Sannan kuma ya sabuna kullu sayhatin alaihim, duka wannan alamarsu ne. To shine dai, to daga baya da aka sauko da ayoyi ana gaskata cewa lallai shi Ibn Ubayy ya faɗi abin da ya faɗa. To sai aka ba shi shawara aka ce, a'a, to kai maza ka je ka samu manzon Allah ya roƙa maka Allah gafaran wannan maganganu da ka faɗa. Shine sai ya kau da kansa yayi ka wanda ya ji bai, shi ba zai ji ba, yayi girman kai. To shine Allah yake ba mu labari a wannan aya, wa idza qila lahum ta'alu yastakfir lakum rasulullahi, idza aka ce ku taho a kai ku wajen manzon Allah ya roƙa muku Allah gafaran wannan munafurci naku, idza ka ga musu haka lawwaru ru'usuhum, sai su sunkuyar da kansu, wa ra'aytahum, sai ka gansu yasujjuna, suna kau da kayukansu, wahum mustakbiruna, suna girman kai ba za su je ba. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum, Ubangiji yake cewa ya Rasulullahi, ai daidai ne gare su ko ka roƙa musu gafara ko baka roƙa musu gafara ba. Lan yaghfira Allahu lahum, lan yaghfira Allahu lahum, Allah ba zai taɓa gafarta musu ba. Inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin, Ubangiji ba ya shiryatar da mutane waɗanda suka zama fasikai. An ce shi Abdullahi dan Ubayy daga lokacin da aka sauko da waɗannan ayoyin sai ya samu heart attack, shi kenan sai ya zauna bai da lafiya, bai daɗe ba ma sai ya mutu gaba ɗaya, saboda ya razana sosai, an kunyata shi. Duk abubuwan da yake tun daga isan manzon Allah Madina ana kau da kai, sai Allah ya fitar da abin da ke zuciyar nasa. Kuma Allah yake cewa ko annabi ya roƙa masa gafara ko bai roƙa masa gafara ba, Allah ya ce ba zai gafarta masa ba. Akwai inda a cikin suratul Tauba ubangiji yake cewa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum zalika annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi alqawm alfasiqin Allah yake cewa ko su zo ka roka musu gafara ko su yi zaman su ci zuwa ka roka musu gafara ko za ka roka musu gafara ya kai kafa 70 Allah ba zai gafarta musu ba saboda su dinnan sun kafirce wa Allah sun kafirce maka ya rasulullah sun kafirce wa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma an ce a lokacin nan da aka saukar da wannan ayoyi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune to shi Abdullahi ibn Ubay dinnan shugaban munafikan Madina akwai dan sa shi ma dan nasu shi ma sunansa Abdullahi saboda haka ana kiran dan Abdullahi dan Abdullahi dan Ubay dan Salul yazo ya samu manzon Allah yace yanzu abin da za a yi ya rasulullahi baban nan nawa ya kamata a kashe shi amma ba na so wani ya kashe shi ni nake so in kashe shi dan dabi'ar sa dinnan ta munafurci da ta bayyana domin ina gudun mu mutane mu kazraji muna da al'ada ba ma iya hakurin mu kyale wanda ya kashe mana uba ko uwa ko wani dangi namu da mun ganshi za mu dauki fansa to wannan haniya dinnan ina gudun kar ya dauke ni wani ya kashe mini ubana alhali wanda ya kashe uban nan nawa mutumin kirki ne musulmi ne mu'mini in ka ta hakuri in kashe shi dan haka an kashe wanda ba mutumin kirki ba kafirin munafiki ni kuma na ji haushi na dauki fansa na je na kashe musulmi mu'mini na gari don haka bar ni in kashe shi in dauko kansa in kawo maka manzo Allah kuma yace a ka bari karka karkai maka haka ka kyale shi to ba dade ba kuma saboda haka sai ma shi babban munafiki Ibn Ubay sai ya mutu da ya mutu dan nasa an ce ya zo ya samu manzo Allah yace ya rasulullahi kaga baban nan nawa kowa ya san shi a garin Madina ba mutumin kirki bane ina roko gawarsa dinnan ya rasulullahi ka bani rigarka a je a yi maka likafari da ita sannan ina roƙonka kuma kai da kanka ka jagoranci sallar da za a masa ka zo kai masa sallah ko kun san manzon Allah shi ba a taɓa tambayan sai ce a'a ba saboda dan na gaya muku mutumin kirki ne sai manzon Allah ya ce to babu laifi ba laifi don haka manzon Allah ya dauki rigar ta sai ya bayar sannan kuma manzon Allah ya je wajen sallar da zai je an ce sayyidina Umar ya kama mayafin manzon Allah da ya rataye a wuyansa ya ce ya rasulullahi wallahi ba za ka je ka yi wa wannan munafiki sallah ba manzon Allah ya ce Umar ka kyale ni ba ko ya ce wallahi ya rasulullahi wajen kyale ka sai masa sallah munafiki ne to karshe dai Umar ya kyale shi annabi ya je ya yi masa sallah to annabi yana idan da sallan nan sai da jibrilu da sako wayi da dumi dumi wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun daga yanzu har abada karka sace sallah wa wani munafiki sannan karka tsaya a kabarin sa ka roka masa gafara dalili saboda munafikan nan sun kafirce wa Allah sun kafirce wa manzon Allah sannan sun mutu suna fasikai to wannan aya dai Allah yana bamu labari ولكن لو تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون واتو من دم الله بيجي در المدينة سيدا من ياتس كنشي واتو ينهي بدابيو نا قاتل مرنسا اكو يهوداوا سياسة سامكم منافقين تو سي اكا حتى كي دي يهود دا منافقنا kullum suna nikin a tsakanin su yahudu ba za tare da shi akwai yahudu banu quraiza banu mustalik banu qainuqa duk waɗannan su sun faɗa ba za su bi shi ba amma su munafikan garin madina sun ce suna tare da shi saboda haka sai munafikai su zo su zauna da manzon Allah abin duk da aka yi su tsere su je su ga yahudawa ko su aika wa mushrikai su kuma yahudu kullum suna nan suna tunanin za a kawo musu taimako na kayan faɗa daga can kasashen Rumawa su samu makamai masu karfi da zasu zo su gama da manzon Allah saboda kuma manzon Allah sai ya samu waɗannan yanayi wannan yanayi na rashin dadi guda biyu to sai da mana shugaban munafikai Abdullahi dan Ubay dan Salul shugaban Yahudawa makiyan annabi ana kiransa Abu Amir Ar-Rahib kowa akwai abin da yasa ya zama leader na wannan rashin mutuncin shi Abu Amir Ar-Rahib wannan bai Yahuda malami ne a garin Madina kusan duk Madina ba mai ilimin sa duk abin da ya taso shi yake zuwa a samu so ya ta babba ne a gani saboda malanta manzala ya isa garin Madina sai aka manta da shi a wa yake ta malam ga annabin Allah wanda yake karbo sako daga wajen Allah wanda yake rayuwar wani malami kuwa saboda ka sai zamana wannan girma naka babu manzala ya danna girman sa to sai zamana makiyin annabi ne shi kuma Ibn Ubayy za a rada shi sarkin gari shi mai sarauta ne shi ne za a ba shi sarkin garin Madina ana shirye shiryen nadi annabi ya zo garin ko yake magana sarki ga annabin Allah saboda ka sai zamana shi ma makiyin manzon Allah wannan malami makiyin manzon Allah wannan ko basara ce makiyin manzon Allah sai suka hada kansu ana nan abun nasu yayi karfi so sai zamana sun samu mabiya akwai munafikan nan tsakanin mata da maza sun kai kusan 360 kuma kullum ana tunani da meeting yanda za a bata lamarin annabi sallallahu alaihi wa sallam lamarin musulmai to da suka yi yawa sai suka ga ya kamata su samu office da za su yi meeting za su dinga meeting a ciki domin da an ga sun taru in a waje ne haka kurum ai kaga za a iya gano me suke yi sai suka ce to sun gano ai mutane sukan je su samu mandan Allah sai mutum ya je samu annabi ya rasulullah ina so a wani waje kusa da gidana ko cikin gidana na dan yi wata farfajiya ina so mu je akwai abinci nake so mu ci da kai a wajen kuma kai mini ko da sallah raka'a biyu nafila dan in maida wajen kaman wajen ibada saboda neman albarkanka annabi yayi haka da yawa kun lura shi yasa a Madina za ku tarar da masallatai kanana kanana kusa da masallatin annabi suke da yawa saboda a zamanin manzon Allah sahabbai da yawa sukan gayyaci annabi kawai sai sahabi ya ce wa annabi ya zo gidansa sai ya ware wani waje sai ya ce annabi ya masa sallah a wurin da an ci abinci annabi ya yi sallah din na sai mai da wajen masallaci don neman albarkan manzon Allah to sai suka yi amfani da wannan dama kuma sai suka ce akwai inda suka ware suke so za a ci abinci kuma annabi ya musu sallah su ma su samu irin wannan tabarucin masallacin yana nan yanzu yana nan kusa da Quba wajen garin Madina kaɗan saboda haka suka je suka yi masallaci a wajen ana kiransa masjidu dirari ba masallacin Allah da annabi ba masallaci ne da aka shirya shi don cutar da musulmai don cutar da musulunci shi ne wanda za ku ji Allah yana cewa الذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون da suka yi masallacin suka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaje ya bude musu Allah ta'ala ya faɗi dalilin ginin wannan masallaci ya tona asirin manufan akasa wannan masallaci Allah yake cewa masallaci ne wanda aka gina shi dalili masallaci ne don cutar da musulmai masjidan diraran wa kufran masallaci ne don karfafa kafirci wa tafriqan bainal mu'minin don haraba kan al'umman mu'minai wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu min qabl don kuma a maida shi office na mai yakan Allah mai yakan manzon Allah amma idan ka same su kace ga dalilin da yasa da za ka tambaye su kace yanzu wannan wuri da kuke cewa masallaci ne wajen ibada ashe dalilin gina wannan wuri ga dalilan wala yahlifunna in aradna illa alhusna lazi makaran tsaf ce wallahi ga dalilin ba kenan su dalilin su alhusna dan abu mai kyau ne wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah yace wallahi ƙarya suke kuma Allah yake ga manzo Allah yake ta la taqum fihi abadan har abada karka je wannan masallaci har abada sai Allah yake ga manzo Allah la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawm ahq an taqum fi masallacin nan da aka gini asasin sa a bisa tsoron Allah wannan masallaci ne masallacin Quba ahq an taqum fi shine masallacin da yake cancanta ka je kai ibada a ciki fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin kisa masallacin Quba din yake da daraja idan banda masallacin manzon Allah a garin Madina ba masallacin da yake shi daraja kuma duk sati an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je masallacin yaje a wata da an ce yakan je ran alamis yaje ya wuni a wajen wata da yake ta yakan je sallallahu asr da magriba da isha sai da kuma a cikin gari alai yalin da kowane sati sau daya annabi yana zuwa masallacin Quba kuma akwai hadisi sahihi manzo Allah yake cewa mutumin da ya bar gidansa yayi alula ya tafi masallacin Kubai da sallah raka'a juna bila to Allah ta'ala zai bashi ladan umra karkatiya dan haka yake so idan mutum ya je garin Madina yaje ziyarci masallacin nan na Quba dan ya samu wannan albarka da ake samu ya samu wannan falala da ake samu Allah ta'ala yake cewa سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ما لم يسك شيئا أتكين سورة التوبة دع الله تعالى يكي شيئا بازي تقيات ومنافقين منافرشين سبا كما الله يكي جاء من دان الله كوكا روكا مسو جافر كوسب إن الله بازي جافر تامسو با ثم دا كافرين سن كافر شيئا الله سن كافر شيئا من دان الله malama suke cewa saboda can hali da tausayi irin na manzon Allah sai aka ji manzon Allah yana cewa wallahi da inna san idan na roƙa musu gafara fiye da 70 Allah zai gafarta musu wallahi da na roƙa musu to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bil mu'minina ra'ufur rahim azizun alaihi ma anitu hadithun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim manzalla min tsananin tausayi ne لم يكفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين وبنجد ما يشبه سد متان الفاسقين
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون
الله تعالى يكتب هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا منافقان سونه wadanda suke cewa wai a daina ba wa muhajirai wadanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinci la tunfiqu kalku kuskura kuciyar da wani abu naku ala man inda rasulullahi kuciyar da shi wa wani wanda yake tare da manzon Allah ku kyale su idan yunwa ta gallabe su ai za su watsi kar ku ba su komai hatta yan faddu har sai sun watsi shi anta ibnu ubayn shine ya faɗi haka a zabrutu bani al-mustalik dinnan wanda zaidun arqama yaje zo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam munafiqai su ne wadanda suke cewa wai kada mutanen kirki sabai su ciyar da muhajirai da suke tare da manzon Allah har su watsi saboda yunwa Allah yake cewa ba su sani ba walillahi khazainu samawati wal ard taskan arziki dake cikin sammai da taskan arziki na ƙasa kayan Allah ne mallakan Allah ne walakin almunafiquna la yafqahuna munafiqai ba sa fahimtan haka wato taskan arziki dake sama san arzikin da yake sama babban arziki a sama gidan aljanna don aljanna nan da muke roƙon Allah ita tana sama ne sunaka babban arziki kana iya cewa aljanna sannan ko arziki da yake zuwa mana anan a bankaka a zamanin da abinda aka sani arziki galiban an fi samu ta kayayyakin da ake nomawa saboda ka ruwan sama ruwa da yake zuwa daga sama sannan ruwa din nan ya shayar da gonakai a shuka abubuwa da ake shuka na gonakai sai a sayar a samu kuɗi saboda ka da an fi sanin arziki ta sama saboda sababin arzikin sama ne a ƙasa kuma abubuwan da yake tsirowa na kayayyakin abinci da abubuwan kuma da ake tonowa daga cikin ƙasa kuma abun ya hada har zuwa yanzu su teturi din nan da kayayyaki su gold da sauran duk daga ƙasa ake samu to duk abin da ya shafi arzikin sama da ƙasa kayan Allah ne mallakan Allah ne amma su munafikai la yaqawna ba sa fahimtan haka
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
أنت يا عبد الله بن أبي إن يا رجل سبب رجل لا جاء لإقامة شيء دكما الله يتوزر تاشي يتونا مسا عشيري لوكتن دعا aka je yakin nan ya faɗi abin da ya faɗa wannan saurayin balansare Zaid dan Arqama ya je ya kawo labarin sannan ya zo shi kuma Ibn Ubay ne da ran sai ya ce wa yaron ƙarya ya masa shi bai faɗa ba kuma annabi da farko ya yarda kuma Allah ya tauko da ayi yana gaskata maganan yaron cewa munafikin nan ya faɗi duk abin da yaron nan yace ya faɗa to da haka dawo aka ce shi Ibn Ubay ka je ka faje ka samu manzo Allah ya roki ya roka maka gafara sai yake ga mutanen sa yace ni yanzu ban san me kuke nufi da ni ba kun kumurce ni in imani bisa tilas nayi a shida ma wai tilas ne imanin sannan kun umurce shi kun sa shi wanda muka imanin da shi ya umurce mu dauki wani kaso daga cikin dukiyar mu mu bada mu dinga bayarwa da sunan zakka muna bayarwa kuma yanzu ku je ku ce wai na yi wani laifi ne da nake cewa ban yi ba in je in tuba yanzu abinda kuke nufi kuma in je in yi sujjada wa shi Muhammadu kenan to yana faɗan wannan magana daga lokacin ne sai aka ga yana wato ya samu jiri yana so ya kama shi daga nan jininsa ya hau daga nan Ibn Ubay bai tashi ba har ya mutu saboda ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama galati Allah ta'ala ya kama shi Allah ta'ala yake cewa munafiqan nan su ne waɗanda suke cewa la in rajana ila almadinati yaquluna su suke cewa idan muka komo cikin garin Madina daga ghazwatu banil mustalik idan muka dawo gari yanzu za a yi manya manya ta kare la yukhrijanna al'add minha al'adl yan gari za su kori baki wato yan gari za su kori waɗanda suka zama bakin haure wai suna kiran muhajirai al'adl waɗanda suke kanana kaskastantu waɗanda ba kowa ba su kuma yan gari su ne al'add su ne manya wai shine Ibn Ubay yake cewa lokacin da aka dan samu hatsaniya din nan tsakanin shi wannan yaro na Umar dan Kattabu jahajahu da kuma shi wadir to shine Ibn Ubay ya zo yana wani irin alamari kenan mutane ku zo garin mu ku zo kuna mana abinda mun ba ku gidaje mun ba ku wasu ma sun aurar muku da matayen su mun ba ku kudin mu sannan kuna so karfi da yaji kuma yanzu kuna mana tin karfi kuna nuna mana isa baki ku zo saboda haka yanzu shi ne yake faɗa a cikin mutanen sa munafukai yanzu la in rajana ila almadinati in aka koma garin Madina la yukhrijanna al'add minha al'adl saboda haka in gari kai mu kori baki kananan mutane ba kowa ba kawai sun zo sun cika mana gari suna nuna mana isa suna yi mana tin karfi shine Allah yake bada labari yaquluna su suke cewa wai la in rajana ila almadinati idan muka koma cikin garin Madina la yukhrijanna al'add minha al'adl manya yan gari za su fitar da waɗanda suka damo yan ƙanana suna nufin wai mu'mine su ne ƙanana shine Allah yake cewa walillahi al'izzatu su ban sani ba ai ɗaukaka na Allah ubangiji ne wani rasulihi sannan ɗaukaka na manzo ne na Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walil mu'minina sannan ɗaukaka kuma ta tabbata ne ga mu'minai walakinnal munafiqina la ya'lamuna amma su munafiqai ba su san haka ba malami suke cewa wannan aya tana nuna mana ashe daraja gaba ɗaya na Allah ne to daga darajar Allah sai darajar Annabi Muhammadu to sai mu'mini in kai mu'mini ne to kai ba karami bane Allah ya darasta ka don haka kar ka kaskastar da kanka kar a same ka kana wani abu wanda Ubangiji zai yi fushi da kai ya mai da kai cikin kaskastantu ya ku ji Allah yana cewa innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallina waɗanda suke raba gari da hanyar Allah ma'ana waɗanda suke sabawa Allah ga abinda Allah ya ce ayi su ki ga abinda Allah ya ce su bari sannan su aikata su ki bari to masu haka Ubangiji ya ce zai sanya su cikin kaskantu saboda ko kai musulmi mu'mini ka kula da dokokin Allah idan kana wato sabawa da hanyar addinin Allah ko koyarwar addini Allah zai mai da kai cikin kananan mutanen da ya faɗa da su ya mai da su waɗanda ba kowa ba domin kai mu'mini babba ne har a wajen Allah hasali ma daga girman Allah sai girman manzon Allah sai girman mu'minai saboda ka tunda ko mu'mini Allah ya ce izza naka ne to hai haka ka zamo kaskantacce saboda ka kula da wannan daraja naka kulawa da daraja shine ka bi Allahn da shi ya baka wannan daraja girman da yake taka ne sai ka yi masa biyayya don girman nan ya tabbata maka walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al munafiqina la ya'lamun
ya ayyuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
الله أبنجي يا شيخ يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكم إيماني لا تلهكم أموالكم kada dukiyoyinku su shagaltar da ku wala auladukum ko ku ƴaƴayenku dukiyarka ko ƴaƴanka kar su shagaltar da kai an zikrillahi su zama sababi na hana ka zikirin Allah ana nufin yin sallah akan lokaci kar ka kuskura saboda neman kuɗi kar ka kuskura saboda san ƴaƴa wato san ƴaƴa ko ku san dukiya su shagaltar da kai akan yin sallah malamai na tafsiri suna fassara zikirin lahi a wannan waje da sallah mutum nagari ba zai yadda san ƴaƴa ko kula da ƴaƴa ya jawo ba zai yi sallah akan lokaci ba mutum nagari ba zai yadda dukiya da Allah ya bashi dukiya ta shiga masa zuciyarsa har ta sa ya zamana ya shagalta akan zikiri ko ko yin sallah ba kun ji abin da Allah ta'ala yake faɗa ومن يفعل ذلك وند ديردا دوكيا كو ايايا suka zama su ne sababin shagaltar da shi hana shi yin sallah akan lokaci a masallaci tare da jami'i cikin jama'a to lallai fa ulaikum al-khatirun wanda dukiya ke hana musu ibada wa Allah to wannan su ne suka yi hasara dan haka jama'a sai a kula sosai duk abin da kake nema kada abin ya hana ka bautan Allah idan kana aikin office kada ka yadda wai aiki ya hana ka yin sallah akan lokaci idan kana kasuwanci kar ka yadda neman kuɗi ya hana ka bautan Allah ya hana ka yin sallah a lokacin da ya kamata ka yi sannan kar ka kuskura saboda ƴaƴa ko son ƴaƴa su hada ka fada da Allah su hana ka yin zikiri wa Allah ma'ana su hana ka yin sallah kar ka kuskura wani abu na duniyan nan ya hana ka bautan Allah kowane abu kamar da shi baya sabautan Allah shine yake gaba domin a cikin sura da zamu shiga ya ku inda Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna ku sani cewa da dukiyoyinku da ƴaƴanku fa jarraba ne gare ku fitna ne a wajen ku ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wanda duk ya aikata haka ya yadda dukiya ko ƴaƴa suka shagaltar da shi akan zikirin Allah waɗanda suke mai da dukiya ko ƴaƴa su shagaltar da su akan zikiri sallah ko ko duk ibada wa Allah waɗannan su ne suka yi hasara
wa anfiqu mimma radaknakum min qabli an yati ya'adakum al-maut fa yaqul rabbi lawla aqtartani فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
الله أبنجد هنا فيها وأنفقوا مما رزقناكم كتشيد دوتيا دمك أذكتاكو إن جاء الله كتشيد أبندا مك هورمكو muka azukta ku muka baku min kabli an yati ahadakumul maut tun gabanin mutuwa bata zo wa dai daga cikin ku ba fa yaqulu rabbi a lokacin da mutuwan nan ta zo za ta dauke shi sai ya ce ya Allah ubangiji laula akhartani ila ajalin qarib ina ma da ba yanzu ne mutuwan nan za ta dauke ni ba a jinkirta ni zuwa wani lokaci ko da dan kadan kusa kusa fa asaddaka in yi amfani da ɗan jinkirin in yi ta sadaka in ba da zakka in yi sadaka wa kun mina salihina in zamo daga cikin salihan bayin Allah kaga wannan aya tana tsoratar da kowa da kowanmu wanda yake da abu mai yawa da wanda yake da abu kaɗan duk ya shiga cikin wato wannan aya duk abin da Allah ya baka to ka sani abin da zai amfane ka to abu guda biyu ne abinda kaci da abinda kai sadaka amma duk abinda ka bari ba zai maka amfani wani abu ba dukiya abinda zai maka amfani ma akalta wata sadakta na uku in ji wasu malaman shi ne wala bista abinda ka sa a jikinka wasu malaman ba ka kawo wala bista
amma duk abin da ya wuce abin da zaka ci kai sadaka in ma ka hada bisa zabani da kai shukura to duk abin da kake tarawa kai ta tarawa wannan ba zai maka wani amfani ba sinadin da zaka mutu sai zama da ya maka izabi kan ya kai ka samu wannan dukiyar da ka tara ka zo kai accounting ka zo kai lista fa kai bayani sai kai ka same su dukkan halal ne sai suka yi suka zama halal saboda haka idan Allah ya hore maka in kana da shi da yawa ka bayar da yawa idan kana da shi kadan ka ciyar kadan daidai abinda kake iyawa ba wai dole karka ce ni bazan bayar mai nake da shi nawa nake da shi ni mai arziki ne a ka yaudari kanka ka zamo wawa ai abinda kake da shi din dauka ka bayar sannan shi mai yawa ya dauka mai yawan ya bayar mai kadan ya dauko kadan ya bayar haka ake so kun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da zai je yakin Tabuka yayi ta kwaitarwa akan maganan kowa ya ka abin da yake da shi daidai gurgudu a tara a je a yi yakin Tabuka saboda ka mutane kowa ya dauko abin da yake iya daidai gurgudu wani ya dauko mai yawa ya kawo wani ya kawo dan kankani ya kawo an ce akwai wanda akwai irin su Usman dan Affan wanda ya kawo ababan hawa 100 tsakanin raƙumi da doki da sirar dan su sai da ya kawo 100 in ka sa 10 sai da ya sa 10 gida 10 ya kawo ya ce gashi dan a daukaka addinin Allah sannan aka samu wani kuma shi da ya tashi sai da ya auno dabino mutu sai sai kawo yace shi ga abin da yake iya badawa saboda Allah sai munafikai sai suna ta surutu haba ai Usman riya ne in banda riya ka dauko ababan hawa da sura dan su 100 ka kawo wannan dan ace ya fi kowa ne saboda ka wanda ya kawo ka dan kuma shi ma suka zo suna rada ka suna ha to me za a yi da dubino mudu daya an ce za su je su har ta buka ka kawo dubino mudu guda a yi da shi ka zo ka dora mutane nauyi a cikin jaka saboda ka sai Allah ya sauko da aya Allah yana cewa munafikai ba mutanen kirki bane sune alladina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati walladina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum adhabun alim daga cikin dabiyoyi da halayen munafikai mutanen banza sune wadanda suke raɗan wadanda suke sadaka na tadawwu'a su ba da sadaka don ciyar da addinin Allah gaba in ka wadanda suka bayar da yawa sun zo sun yi raɗan su sannan ba su kadai ba sun yi raɗan walladina la yajiduna illa juhdahum mutum da dan abin da ya samu abin da ya kawo ya bayar kenan shi ma bai tsira ba daga wajen munafikai sun je suna raɗan sa Allah ya ce munafikai fa yaskharuna minhum wanda ya bada kadan din nan ku yi ta yi musu izgilanci ku yi masa izgilanci ko ku yi wa irin su izgilanci sakhiran Allah minhum sannan kuma Allah zai saka a kan izgilancin da kuke kuma Allah yake cewa lahum azabun alim ya tana dawa su munafikai azaba mai radadi saboda haka abin da nake cewa shine abin da kuke da shi daidai gurgudu ka dauka ka bayar komin kankantar sa fi sabilillahi idan kana da shi da yawa ka bayar dalili akwai ranar mutuwa tana zuwa kamar yadda Allah ya faɗa idan baka yi infaki ba idan lokacin mutuwar ta zo zaka ce ina ma da ajinkirta mutuwan nan kar ta dauke ka zuwa wani ajali karib wani lokaci kusa kusa ma'ana a dan baka lokaci kadan a kara maka seconds ko mintuna ko wasu awowi idan aka baka wannan jinkiri zaka yi sadaka mai yawa ka zama daga cikin nagargarin bayin Allah shi kuma Allah yake cewa walam yu'akhkirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ta'ala baya jinkirta wa rai ya kara masa lokaci idan lokacin daukan wannan rai ya zo mata wallahu kabirun bima ta'malun ubangiji masani ne da abin da mutane suke aikatawa Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda a cikin hadisi yana cewa ma min ahadin yamutu wa kana lahu malun wa lam yuaddi zakatun aw taqa alhajj thumma lam yahujja illa sa'ala raj'ata inda almauti yake cewa babu wani mutum cikin mutane da ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba shi dukiya ya fitar da zakka ko kuma bai je haji ba kuma yana da ikon zuwa aikin haji to idan mutuwa ta same shi ga dukiya bai ba da haƙƙin Allah ba bai sadaka ba ga dukiya bai je aikin haji ba kuma yana da dama to idan mutuwa ta zo sai ya irin wannan abu da Allah ya ga mun sai ya yi burin a dan ƙara masa lokaci ya ba da wannan haƙƙoƙi na Allah
shi ko Allah baya jinkirtawa rai ya kara mata lokaci idan ajalin ta ya kare idan mutuwar ta tazo mata sannan kuma wasu daga cikin malamai suna cewa ayat ta sauka ne tana magana akan munafikai su munafikai sune wanda idan mutuwa ta zo musu za su nemi a maida su duniya domin su tsaftace su gyara imanin su amma duk mutumin kirki mu'min idan mutuwa ta zo ba zai yi burin kuma a sake maida shi duniya ba ya ci gaba da rayuwa ita duniyar nan abinda sa ba a san barin ta saboda rashin tabbacin inda za a je da abinda za a tarar shi yasa ake tsoron barin duniya ake tsoron mutuwa domin inda za ka je baka taba zuwa ba sannan kuma inda za ka je baka san me za ka tarar ba to duk mutumin da yayi sa'a Allah ya bashi imani cikakken imani ya zama na mutumin kirki idan mutuwar ta zo shi ba zai burin a komar da shi duniya ba mana kara mata wasu kwanaki ya ci gaba da rayuwa a'a in dai mu'mini ne ba zai wannan buri ba sune za ku ji Allah yana ba mu labarin wanda yayi sa'a zai mutu da imani a suratul yasin in kun karanta za ku ji Allah yana cewa mu'mini in yazo mutuwa zai ga qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alni min al-mukramin domin idan mu'mini yazo mutuwa za a haska masa makomansa tun kafin ya ma bar duniyan gaba daya wadanda za su zo su karbi rayukan ka za a turo mala'iku su zo cikin kyakkyawan sifa suna baka hakuri innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim Allah yana cewa waɗannan da suka yarda Allah shine ubangijin su sannan suka tsaya suka bi abinda Allah yace a bi suka yi addini wurgan jan adaman su na duniya idan mutuwa ta zo musu mala'iku za su zo musu mala'ikun daukar rai in sun zo daukar rayukan su za su zo suna ba su hakuri suna lallamin su suna cewa karka ji tsoro karka ji tsoro karka yi bakin ciki albijir wayannan iyalai naka akwai wasu iyalan hurul ayn da Allah ya tanada maka wannan gida naka akwai gidan aljanna wa ashru bil jannati allati kuntum tuwadun aljannar da kake buri ita ce gaban ka dan za ka je ka shiga to mutumin zai ce to ku yanzu kun san ni har ga shi kuna mini albishir da inda zan je da gida da iyalai ni ko ban san ku ban san ku ba ku suwaye sai su tana aure ya uku fil hayati ad-dunya wa fil akhira mu mu ne masoyan ku a rayuwar ku na duniya haka kuma a lahira sannan inda za ka je irin ku mutanen jirgi wala kun fiya ma sai shahi an fusuku abun duk da rayukan ku suke so Allah ya tanada muku abun da kuke kauna kuke buri Allah ya ajiye muku wala kun fiya ma tadauri saboda haka ashe mutumin kirki mu'mini wanda yayi sa'an mutuwa da imani shi ba zai zama kamar yadda aka ba mu labari a wannan aya ba idan mutuwa ta zo mata ya nemi a maida shi duniya dan ya ci gaba da rayuwa mutumin banza wanda bai bi Allah ba wanda yake ga kaman ba mutuwa din koko ba tashi bayan mutuwa wanda yake ga shi zai ci zai ta rayuwa ba ranar mutuwa domin ka dubi in ka dubi rayuwar wasu da yawa sai kai kanka zaka iya justifying cewa mutanen nan hanya suna tunanin akwai mutuwa akwai lahira kuwa mutumin da zai zamana ya yarda da akwai mutuwa zai tsaya gaban Allah akwai lahira to duk abin da zai yi zai zama na yana takatsantsan a cikin hidimar rayuwarsa ba zai mai da duniyar nan ita ce gaya a wajensa ba za ka ga duk abin da zai ba zai manta da Allah ba ba zai manta da yawan istighfari yawan zikirori sannan kula da ibada sannan tsoron Allah ya dinga zuwa makabarta yana ganin inda ake sa mutane inda aka kai su nan shi ma nan za a kai shi to duk mutumin da ya zama na baya wannan tunani ka ganshi kawai shi dai duniya kawai ya ci ya sha ya zama na kamar dabba domin Allah ta'ala ya sifanta mana kafirai waɗanda ba su yarda da kiyama ba Allah ta'ala yake cewa su ne waɗanda mutukansu abinda suka sa gaba abinci abin sha da kuma buƙatar farji shi ne kawai buƙatarsu to idan ya zama na mutum tunaninsa irin haka ne to kaga mutumin nan ya riga da ya kade saboda haka shine wanda idan yazo zai mutu zai irin wannan tunani a mai da shi duniya ai bai san haka abin yake ba
amma duk mutumin kirki da yake takatsantsan a cikin al'amuransa yake kula da addini duk mutumin kirki jama'a wallahi inda yaji an kira sallah lokacin sallah zai je sallah da jama'a duk mutumin kirki watan ramadana in ya kama zai watan azumi tare da jama'a duk mutumin kirki in yaji inda ake karanta alqur'ani zai je shaura rayi da sakon Allah zuwa gare shi duk mutumin kirki zai girmama iyayensa duk mutumin kirki duk abubuwan da ake koyarwa na mutumin kirki zai ga yana kokari ya tabbaka yana koyi dan yayi imani da wannan abubuwa Allah ne yake a aikata Allah ne yake a yadda da wadannan abubuwa Allah ne yake ai za ku ga mutumin kirki zai ga yana aikatawa ko da wani lokaci zai yi wani abin da babu kyau sau ɗaya sau biyu sau uku wadannan abubuwa da ya aikata ba zai hana shi kuma ku ga dabi'o'insa na kirkin nan ba to wannan alamu ne na mutum ya zama mutumin kirki sannan yana da kikkiawan makoma kuma zai samu kikkiawan sakamako kikkiawan akiba amma duk mutumin da za ku ga ya zama tarikus sala baya akwai wanda ba za ma sallah dinnan su kula da sallah sai cikin azumi akwai wanda ba za tsara dokokin Allah sai cikin ramadan akwai wanda za ku ga ba ta yin alkhairai da yawa sai irin wannan lokaci ko ku sai in wanda musiba ta same shi sannan ya tuna Allah shi mumini yakan tuna Allah kowane lokaci fi rafa'i wa fi shiddati mumini na gaskiya hirena cikin yalwa ma yana tare da Allah yayin da yake cikin tsanani ma kuma yana tare da Allah bai mantawa da Allah haka ake so mumini ya zama wa ajiku ma radaqnakum min qabli an yati ahadukum al-mautu fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa yace ya Allah ina ma ajinkirta mini zuwa lokaci nan kusa in ka sadaka wa kun min salihin in zamo daga cikin nagargarin bayin Allah Allah yake cewa walan yakirallahu nafsan idza jaa ajaluha duk wanda Allah ta'ala ya hukunta barin sa duniya lokacin yayi kwanakin da Allah ya tsiban masa sun kare domin duk wanda kuke gani a duniyar nan abinda zaka ci kidayeye ne inda zaka je kidayeye ne ɗayan da zaka haifa a lissafe suke dudda da numfashin da zaka nunnumfasa a lissafe ne idan suka kare to ba zaka ci gaba da zaman duniya ba shikenan sai ka ce kabarzahu idan kuma sun kare din nan ba za a baka da extra da za a kara maka naka shine naka in sun kare tafiya zaka yi idan mutuwar ta zo za ta dauke ka to ubangiji baya jinkirta wa rai idan mutuwar ta tazo mata ya kara mata lokaci akan lokacin da ya diban mata ubangiji masani ne da dukkan abin da bayi suke aikatawa dan haka zama mu aikata alkhairi Allah ya sa mu aikata alkhairi Allah kuma ya sa mu dore wajen aikata alkhairi suratul munafiqin mai ayoyi 11 ta kare sai tsaye za mu shiga suratul tagabun wacce take da ayoyi 18 bismillah سورة التغابن مدنية آية 18 آية بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
وانا سورة ينزو دغام شجيتا إذا سورة التغابن دلارتي idan menene ma'anar at-tazabun abin da yake nufi da tazabun wato mutum ya sa yatsansa a hannunsa ya ciza saboda ya rasa wani abu ko yana dana sanin wani abu shine at-tazabun shine tserewan wani abu da karasa shine at-tazabun kuma za a yi maganan zalika yawmut tazabun a cikin ita surar nan gaba kadan za ku ji Allah ta'ala yana cewa ya rasulullah yawma yajma'ukum ga ya musu ranar da Allah zai tara ku ne yawmul jam'i ranar taro zalika yawmut tazabun ranar tazabun kenan suratul tazabun malamai sun yi sabani wadansu suna cewa sura ce yar makka wadansu suna cewa sura ce wacce take yar madina wala yale ko makka din ne ko madina ne dai malaman kuma ba su yi sabani akan yawan ayoyinta ba sun ce cewa tana da ayoyi guda 18 lokuta da yawa jama'a na kan yi magana akan me yasa wasu surori sai a ce musu yan makka waɗansu a ce musu surori yan madina idan aka ce sura yar makka
ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka ta sauka ba kuma dole koda annabi yana zaune cikin garin makka ba a'a koda ya bar gari ya je yayi tafiya wani abu ya kama baya cikin gari aka saukar masa da ayoyi indai kafin ya hijira zuwa Madina ne to sai a kira wa'annan ayoyin ko surar sai a kira surar a makka aka saukar da ita haka sa'ilin nan koda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira yana Madina tafiya ta same shi ko yana dab da garin makka aka saukar da sura ko ayoyi to ba za a kira suran ko ayoyin ɗan makka ba sai a ce surar a Madina aka saukar da ita ashe me ke mai da sura ɗan makka ko ɗan Madina kafin yayi hijira to ɗan makka ce bayan yayi hijira ɗan Madina ne wannan shine ake nufi da sura makka da sura Madina to suratul tagabun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaman garin makka ta sauka ko Madina an yi sabani saboda akwai ayoyi a ciki waɗanda ayoyi ne na makka sannan kuma faɗakarwa na biyu malamai wasu suke cewa sura idan galibin ayoyinta a Madina aka saukar ana iya kiranta sura madaniya idan kuma mafiya yawan ayoyin a makka aka saukar sai a kira suran ƴar makka don haka ashe mafiya yawan aya yakan jawo a kira sura da suna wato a garin da ayoyin aka saukar in makka ne ko Madina to ita wannan sura waɗansu ayoyinta a makka aka saukar waɗansu ayoyi a Madina aka saukar don haka su malamai suka yi sabani cewa surar ƴar makka ce wasu suke cewa suran ƴar Madina ce to tana da ayoyi dai guda 18 ita wannan sura suratul tagabun na farko tana koyar da mu wato sanin girma da darajar Allah da buwaya irin na Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma yanda Ubangiji shi ya halicci mutane kuma mutanen nan ya kasa kashi biyu wasu kafirai waɗansu suka zama mutanen kirki munafukai mutanen kirki mu'minai nake so zance yawon billahi kuma a cikin surar Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi maganan yanda mutum zai yi takatsantsan akan son ɗa da son dukiya a zuciyarsa duk suran za ta yi mana magana suratul tagabun manzo Allah yana makka ta sauka ko Madina a bisa sabanin riwaya tana da ayoyi guda 18 tana da kalma 241 tana da harafi 1070 tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi halittu da suke cikin sammai da halittun da suke kasa suna tasbihi wa Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan irin farkon sura ya zo anan baya kadan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al malik al quddus al abid al hakim suratul juma'a to an sake nanatawa a wannan waje cewa halittu da suke cikin sammai da yawa da halittu da suke cikin ƙasa da yawa suna tasbihi wa Allah Ubangiji ma'ana suna ibada suna tsarkake Allah shi Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan kun masa tasbihi kun bauta masa kun yi wa kanku ne in kun yi kun cuci kanku ne shi yasa yake kawo mana irin waɗannan ayoyi ya ce mana halittu da yawa wanda ba ku san su ba a cikin sammai da ƙasa suna nan birjit suna tasbihi wa Allah da haka ku ƴaƴan adam cikin cokali in ba ku yi ba Allah ya wadatu gabanin yin ku dama in kun yi wa kanku ne sakamakon wa kanku ne ibadar ku ba za ta taimaki Allah da wani abu ba sannan kuma kangaren ku ba zai cuci Allah da wani abu ba domin shi Allah shi ma fi samawati wa ma fi al-ardi yusabbihu lahu halittu da dama cikin sammai da ƙasa suna masa bauta kullum cikin bauta suke su mala'iku aikin su kullum bautan Allah ba sa sa'a masa akwai wasu halittun kuma da yawa har waɗansu za ka tarar da kana ganin su kai baka san ma tasbihin suke ba domin itatuwa suna tasbihi wa Allah duwatsu suna tasbihi wa Allah kai ne ba ka fahimta ba ga kai dan adam in ka ki ka cuci kanka baka cuci Allah da wani abu ba lahul mulku wa lahul hamdu Ubangiji ta'ala shine wanda wato mulki nasa ne wato mulki shine mamallakin komai da komai gaba daya duk abin da ka gani sama kasa kayan Allah ne mallakan Allah ne malamai suke cewa abinda yasa Ubangiji sau da yawa yakan gaya mana abinda ke cikin sama da ƙasa suna yi masa bauta saboda dan Adam babu abinda yake gani idan yana da hankali ya dada sa masa yakinin sanin Allah da ganin girman Allah kaman sama da ƙasa ba abinda zai gani wanda zai tabbatar masa da samuwan Allah in yana da hankali irin sama ko ƙasa to shi yasa wajaje da yawa sai Allah ta'ala ya ce kun ga sammai da kuke gani dinnan da ƙasa halittu da yawa da suke ciki suna tasbihi suna yin ibada wa Allah shi yasa akwai ayan da za ku ji Allah yana cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq Allah yana cewa zan nuna musu ayoyinmu waɗanda suke nuni akan kadaitakanmu da samu mu inji Allah a cikin sakannin sammai da kuma ƙasa har ya bayyana musu Allah gaskiya ne to shi yasa sau da yawa Allah sai ya ce to sammai da ƙasa ababen da suke ciki suna ibada wa Allah saboda sai dan Adam in ka duba saman nan ya isa ga girman Allah yanzu duba girman sama ba za ka ga ko da tsani guda ɗaya yana tokare da sama ba kai ba kai sai kai gini da ya kai ko da mita biyu ko mita uku ba ka sa tsani ba kana tunanin iska zai zo ya kayar maka da gininka amma dubi girman saman nan a ba sai ka tare da girman sama fadinta ba tsani wasila ko ɗaya da ya tokare ta sannan duk girman ƙasan nan sai ta tafiya sai ka ga dai ta je wata ƙasa ka je nan ƙasan ka je can ka je ƙasan yanayin daban-daban wasu in ka je gan su green areas itatuwa ko ta ina wani wajen ka gan shi desert sahara ko ta ina wani in ka je ga ruwa ne ƙasan ruwan ka san ƙasa ne haka kai ta ganin abubuwa wani wani suka gan su suna zaune akan wasu tsaunuka waɗansu gan su suna cikin wasu kwarunuka duk dai ƙasa ne to duk kayan Allah ne halittar Allah ne mallakan Allah ne to shi yasa Allah ta'ala yake cewa lahul mulku shine wanda yake da cikakken mulki amma yakan ara mulkin sa ga wanda ya ga dama wanda duk Allah ya bashi mulki to nasa kamar yadda nake faɗa nasa ba haƙiƙa bane majazi ne haƙiƙan mulki shine na Allah Ubangiji subhanahu wataala shi yasa ma ranar gobe kiyama idan Ubangiji ya tada halittu gaba daya zai yi tambaya domin ya san a duniya akwai waɗanda ya ara musu wato mulkin nan Allah zai dinga cewa liman al-mulku al-yawm akwai sarakuna sarkin gari kaza a duniya sarkin waje kaza yawa ce da mulki a yau a wannan ranan du sarakunan duniya nan ba wanda zai iya amsawa sannan sai Allah ta'ala zatin sai amsa wa kansa da kansa ishe lillahi al-wahid al-qahhar wannan zuwa da zai ke cewa a ranar kiyama in Allah ya ce liman al-mulku al-yawm mala'iku ne za su amsa Allah ce lillahi al-wahid al-qahhar mala'iku su za su ba da amsa saboda haka lahul mulku mulki na Allah ne wa lahul hamdu godiya ta tabbata wa Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato shi Allah Ubangiji shine wanda godiya a kowane yanayi ya tabbata masa shine wanda in kana cikin jin daɗi ka ce me ka ce alhamdulillah idan kana cikin wuya ka ce me ka ce alhamdulillah to shine walau alhamd godiya ta tabbata masa shi da Adam yanzu in ka kyautata masa yace wani na gode idan ka muna na masa yace me yace wani baka kyautata mun ba amma shi Allah Ubangiji duk yanayin da kake ciki daidai ne gare ka da ya maka haka hukuncin sa gare ka daidai ne saboda haka in ya baka lafiya ka ce alhamdulillah idan kuma ya jarrabe ka da rashin lafiya me zaka ce ka ce alhamdulillah in ya baka arziki ka ce me ka ce alhamdulillah idan kuma ya talauta ka ka ce me ka ce alhamdulillah in ya baka mulki ka ce me ka ce alhamdulillah in ya sauke ka akan mulki ka ce me alhamdulillah to shine lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu haka godiya a kowane irin yanayi ta tabbata wa Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma yawan godiya yana daga cikin siffa kyawawan siffa da aka yabi al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam da su sune ake kiran su hamaduna masu yawan godewa Allah duk mutumin kirki za ku tarar da yana yawan godewa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu'mini na gaskiya shi lamarin sa akwai ban mamaki yadda zai samu arziki ya samu lafiya ya samu mulki ya samu duk abin da yake so ne ya samu abinda zai fito bakin sa sai ce alhamdulillah sai gode wa Allah da kuma zai shiga wani mummunan yanayi ga talauci ga rashin lafiya ga abubuwa da na rashin jin dadi me zai fito bakin sa sai ce alhamdulillah na gode wa Allah to haka ake so mu'mini ya zama to lallai wannan sifa ne na al'umma na gari al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama lawul mulku walawul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji shine iko ne da komai kan mai iko ne akan komai da komai gaba daya
wallahi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir
wallahi khalaqakum ubangiji nan shine wanda ya halice ku da ya halice ku kuka zama mutane iri biyu faminkum kafirun wa minkum mu'min a cikinku akwai kafirai a cikin ku sannan kuma akwai mu'minai hadisi daga ummul mu'minina Aisha yaddan Allah ya tabbata gare ta tace Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha ubangiji subhanahu wata'ala ya halitti aljanna sai ya halitta wa aljannan wadansu wanda zai sa su a cikin ta sannan ubangiji ya halicce wuta sai ya halitta wutan wadansu wanda ya zada ma zai sa su a cikin ta saboda haka sai zamana a rayuwar duniya za a samu wadanda suke kafirai za a samu wadanda suke mutanen kirki musulmai mu'minai kamar yadda Allah ya ce huwa allazi khalaqakum shi ya halicci kafiran da kuma mutanen kirki mu'minai faminkum kafirun wa minkum mu'min da kafiran da mu'minan duk Allah ne ya yi su garin daman Allah shi ya yi su wasu daga cikin malamai suke cewa kamar yadda hadisi Idul Khudri yadda Allah tabbata gare shi yake cewa faminkum kafirun wa minkum mu'min yace ma'anar sa abinda ake nufi faminkum kafirun hayatuhu mu'minun fil aqiba a cikinku akwai wanda farko rayuwarsa sai ya zama na kafiri amma karshen rayuwarsa sai ya zama mutumin kirki mu'mini sannan a cikinku wa minkum mu'minun hayatuhu wa kafirun fil aqiba akwai wanda farko rayuwarsa sai ya zama mu'mini karshen rayuwarsa sai ya zama kafiri Allah ya tsare mu in mutum ya samu su'ul aqiba kenan Allah ya tsare mu wai manzo Allah hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikinku akwai mutumin da za a haife shi mutumin kirki musulmi mu'mini ya fara rayuwa mu'mini tsakiyar rayuwa mu'mini amma in ya rage sa a ƙarshe zai mutu yana kafiri Allah ya kiyaye mu akwai wanda kuma za a haife shi kafiri ya zo duniya wato ya rayu yana kafiri domin gaskiyar lamari duk wanda aka haifa ba a kafiri ake haihuwansa ba domin manzo Allah ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra duk wani jariri da ake haihuwa to ana aiwansa mutumin kirki ne akan addini na kwarai sai dai in ya girma tarbiyyar da iyayen suka ba shi in yahudawa ne sai su mai da shi ba yahudi idan kuma masu tsafi ne su mai da shi mushriki in kuma nasara ne su mai da shi kirista in musulmi ne in yi shi ne sai ya tashi da tarbiyyar musulunci amma zuwansa duniya ba a kafiri yake zuwa duniya ba duk wani wanda ka sani kowane ne ko kafirin wani gari ne da kafirar wani gari suka yi jariri yau to jaririn zuwan ga duniya ba a kafiri ya zo ba sai dai in ya tashi iyayen kuma irin ɗabi'ar da suka bashi na kafirci nan ya mike da wannan ɗabi'a saboda haka hadisi na hadisi Idul Kudri Allah ya ƙara masa yadda yake cewa lallai wani zai tashi farko rayuwarsa yana kafiri ƙarshe ya zama mu'mini wani kuma farko rayuwarsa mu'mini ƙarshe ya zama kafiri hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dama a cikinku akwai wanda in yayi sa'a zai zama da farko ko da ba musulmi mu'mini bane karshe sai ya zama da mu'mini wani kuma yayi rashin sa'a da shi dai mu'mini ne da farko amma karshe in ya samu khizlani ya samu rashin arzikin lahira ta tabbata masa sai ya mutu yana kafiri Allah ya tsare mu don haka shi yasa kullum ake roƙon kullum ake horon mutane su roƙi kyakkyawan karshe horo da ake mana kar ku manta cikin addu'o'inku ku dinga Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe domin ba farkon nan shine abun ji ba ƙarshen shine abun ji kuma idan mutum ya samu ƙarshen shine yayi sa'a jama'a ai mun sha karanta tarihi na wani bai hude makwabcin manzon Allah tsoho ya kan zo ya zauna fadan manzon Allah a wani bai hude ne bai shiga musulunci ba sai magana da dan shugaba kwana biyu yace ni dattijo bai hudan nan bana ganin zaka ce wai ai rashin lafiya ya maki shi yana gida annabi yace to ai haƙƙi ne mu je mu duba shi mu ce masa barka da jiki magana yace ga yace masa wane yanzu ba za ka shiga addini na bai sahaba muhammadu idan ne shiga addinin ka to wani ai shirin yi addinin ga shekaru tsufa ga ciwo in na shiga mai wani addinin wani amfani zan yi wa addini sai annabi yace eh to ni dai ka yadda ka shiga addinin na san zai maka amfani to karshe ko annabi ya kombinishin din sa annabi yace ce la ilaha illallah ko ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi wannan ba yahuda ya furta kalmar shahada yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi shi ne nan ya mingira aka yi da ran annabi yace alhamdulillahi allazi a'taqa bi raqabatin minan nar nagode wa allah ubangiji da ya sanya na yantar da wani bawa daga wuta zuwa aljanna kun ga bai hude tsorayensa bai yi zalla ba bai ma shiga addini ba amma da ya sa'a ya samu husnul aqiba kyakkyawan karshe ya mutu da kalmar shahada kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi nuni cewa zai shiga aljanna har abada kuma ba zai fita daga gidan aljanna ba wato karfin kafircin nan da ya tayi ya hadu da karfin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya buje wannan karfin kafirci ya kada shi ya rusa shi dan haka karfin kalmar shahada yayi tasiri kuma har abada to saboda haka wallazi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'min ubangiji shi ya halice ku a cikin ku akwai kafiri sannan a cikin ku akwai mu'min a da'u yake cewa wa minkum kafirun billahi mu'minun bil kawakib bil kawakibi wa minkum mu'minun billahi wa kafirun bil kawakib a cikin ku akwai wanda yake da in yayi sa'a to lallai masu taurari ko masu bugun kasa suka buga suka ba shi labari shi yasa yayi sa'a dan haka kun ga ya kafir cewa Allah da ke ba da sa'a yayi imani da masu buge-bugen kasa da masu labarin ƙarya na taurari akwai kuma wanda yayi imani duk abin da ya same shi daga Allah ne Allah ne ke bayarwa sannan ya kafir cewa masu duba masu buge-bugen kasa da masu ba da labarin iska na taurari haka a dawo ya faɗa ma'anan wannan aya kenan kun ga tana nuna mana cewa mutum ya zama mutumin kirki abin duk da ka samu ba wani ne ya sa ka samu ba kar ka yadda wani ya zo ya zuba kasa gaban sa yana baka labarin iska in ka samu Allah in baka samu ba Allah Allah shi ke bayarwa sannan kuma in bai baka ba wanda isa ya sa wato ya hana ya baka in kuma ba zai baka ba babu wanda ya isa ya sa ya baka hukuncin Allah shi ke tabbata ga bawa ba wai wayo ko tunani ko dabaran bawa ba sannan jama'a ku sani kun ga dai Allah shi ya halicci kowa da kowa sannan a cikin mutane Allah ya maida wasu kafirai waɗansu mu'minai sannan kuma Allah zai sanya kafiran nan a gidan wuta ya sanya mu'minan nan a gidan aljanna sai malamai suke cewa shin ubangiji shi ya umurni da kafirci kamar yadda ya umurni da imani tunda kafiran nan ba su isa su yi kafirci ba sai da iko sai da yardan Allah kamar yadda mu'minai ba su isa su zama mu'minai ba sai da iko sai da yardan Allah to hanka shi ne shi Allah bai yi umurni da a yi kafirci ba Allah ubangiji alfashawa inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umurni da aikata aikin da bai da kyau sannan kuma imani lallai Allah ya yi umurni da a yi imani kuma a yi masa bauta shi ne za ku ji na cewa ya yi hannasu ya ku mutane ma'ana kowa da kowa ya yi hannasu ubudu rabbukum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya kira duk mutane kowa da kowa cewa a bauta masa kar a kafirce masa to bai da aka bai duniya wani abu yana faruwa shi Allah ta'ala akwai abu biyu wanda su suke zartar da al'amuransa na farko tukunna akwai na farko akwai ikonsa na biyu akwai umurninsa abu biyu su suke zartar da kowane abu idan ya bada umurni idan umurnin nan ya saba da iko to iko shi ke wakana ba umurni ba da fatan za ku fahimci ne malaman tauhidi suke faɗan wannan magana duk abin da kaga Allah yayi abu biyu ne yake faruwa na farko umurni na biyu iko ubangiji ya umurci duk mutane su bauta masa yace ya yi wannan su ya ku mutane in kun tantance yayin da duk mutane Allah ya kira Allah ya kira mutane su yi masa bauta kun ga ya bada umurni kenan amma da yake ikon sa kuma bai kaddara kowa sai ya bauta masa ba to sai zamana iko sai zamana yarin jayi umurnin sa shi yasa ga ikon Allah ga umurni sai ku ga to zai zamana iko shine zai wakana umurni ba zai wakana ba amma kuma wani lokaci yakan dace ikon Allah sai ya dace da umurnin Allah shikenan sai abu ya zamana ya wakana amma koda ya zamana ubangiji ya bada umurni idan ya bada amuru idan kuma mashi'atuhu yanda yake so ba haka yake so abin ya zamana ba to yanda yake so shi zai rinjaye umurnin da ya bayar shi yasa a cikin ku sai a samu kafirai saboda haka ya ga dama tare da yake mutane su bauta masa a cikin ku sai a samu mu'minai ganin daman sa ikon sa huwal ladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir ubangiji subhanahu wa ta'ala mai gani ne akan komai da komai gaba daya abinda na faɗe shi daidai Allah ya dankara mini ladan hadda ku wanda nayi kuskure ya gafarta mini hadda ku gaba daya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka jara mana kasan mu Allah ka shirye shi wa gabanin mu Allah ka taimaki shi wa gabanin ka shirye su ka taimake su kuma ka shirye su manufa nufin su na alkhairi Allah ka wuce musu gaba su iya aiwatarwa wanda ba sa son kasa suke son bata kasa lalata kasa shi bayan kasa Allah karka ba su nasara masu son gyaran kasa Allah ka taimake su Allah ka ba mu lafiya a Najeriya da zaman lafiya da dukkan mukan musulmai gaba daya ya Allah mun tuba ka yafe mana Allah ka ba mu damina mai albarka ka saka wa malaman mu iyayen mu da alkhairi saboda alfarman sayyidina rasulullahi wanda bai da lafiya ka ba shi lafiya mu da muke da lafiya ka tsara ka inganta mana lafiyan mu ka dukkan magabata malaman mu da iyayen mu da ƴaƴan mu Allah ka kyauta ta ƙarshen mu Allah ka kyauta ta ƙarshen mu Allah ka kyauta ta ƙarshen mu subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين